Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19:39:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 2.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum barkanku da safiyar ranar Lahadi sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da zamu kawo muku, amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Lahadi 3 ga watan Nuwamba, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ministan cikin gidan Turkiya jiya Asabar ya ce a ƙarshe dai Turkiya za ta tura ɗan ISIS da ke tsare zuwa ƙasashen su na asali, yana mai cewa ba za mu yi ta aje su har zuwa ƙarshen duniya ba. Minista Suleiman Soilu ya ce ki da kasashen Turai ke yi su kwashi ɗan kasashen su da suka yi yaki ma kungiyar ISIS a Syria ba abin amincewa bane gare mu, kuma wannan rashin tunani ne ma. Da yake magana da manema labarai a birnin Istanbul, Soilu ya yi nuni da Burtaniya da Netherlands, to amma ya ce ba su ne kadai kasashen Turai da suka soke takardun izinin zama ɗan ƙasa na mayakan ISIS don hana Turkiya tura su kasashen su ba. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce mutane akalla 13 sun mutu jiya Asabar a wani harin bom da aka kai da mota daura da wata kasuwa da ke garin Tal Afyat na kan iyakar arewacin Syria. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin, to amma ma'aikatar tsaron ta Turkiya ta dora alhakin kai harin kan mayakan kurdawan Syria na bangaren YPG, wanda wani bangare ne na gamayyar mayakan SDF. Ma'aikatar tsaron ta Turkiya ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su dau matsaya kan kungiyar ta YPG, tana mai kiranta mugunyar kungiyar ta'addanci. To amma a yayin da Turkiya ke ayyana kungiyar ta YPG a matsayin ta ta'addanci, ita kuwa Amurka tana daukar ta ne a matsayin muhimmiyar abokiyar tafiya a fafatawar da ake yi da kungiyar ISIS. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Mali ta ce sojoji 53 da kuma wani farar hula guda sun mutu a wani harin da mayaka suka kai a wani shangen binciken soji da ke arewacin kasar. Wannan hari da aka kai ranar Juma'a na ɗaya daga cikin mafiya muni da dokacin tashin hankulan masu da'awar jihadin na baya-bayan nan. Ministan sadarwar Mali Yaya Sangare ya ce an samu wasu mutane 10 da ransu a shangen binciken na soji da ke Indalema da ke Maneka. Wani tashin nakiyar da aka bunne a Afghanistan ya halaka yara 9 jiya Asabar a yayin da suke tafiya makaranta, a cewar yan sanda. Mai magana da yawun yan sandan Halil Asir ya ce nakiyar ta tashi ne a lardin Takhar na arewa maso gabashin kasar, ta kashe yaran yan shekaru 9 zuwa 12. Asir ya ce yan taliban sun dana nakiya wato nakiyoyi don korar sojoji daga wurin, amma abin takaici yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ya ta tashi ta kashe yara wato da ke kokarin zuwa makaranta. Wani rubutaccen bayani da aka fitar a baya-bayan nan ya nuna cewa wani jami'in kwamitin yakin neman zaben Trump ya gaya ma hukumar bincike ta FBI cewa a yayin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta 2016, chairman din kwamitin Paul Manafort ya yi ta kokarin yada ra'ayin cewa kasar Ukraine ce ba Rasha ba take da hannu a kutsen da aka yi a manhajar ajiyar bayanai na shafin yanar internet na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat. shugaba Donald Trump ya dai ya taimaka wajen yada wannan hasashen wanda ba a tantance ba har ma bayan da ya zama shugaban kasa kuma hasashen ya takarwa wajen binciken da ake yi na yuwar tsige shi shugaba Trump din yan kwana-kwana na ci gaba da yaki da wutar daji a California ciki har ma da wata gobarar kuma mai masifar gudu a kudancin jihar shekaran jiya juma'a jami'ai sun ce wata wutar daji a arewa wato arewacin Los Angeles wacce ake kira Marie Fire ta fadada zuwa hekta 3,700 bayan da ta zabura da yammacin ranar Alhamis
Labarin duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabi ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kin kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben ni Nasiru da Ma'al Hikaya zan gabatar biyu bayan hukuncin kotun koli ne da ya tabbatar da shugaba Buhari nasarar zaben 2019 muna da martani daga bangarorin biyu APC ta lashe dukan kujeru 21 na kananan hukumomin jihar Kebbi ina cikin kado kuri'a sai aka ce an kammala zaben kananan hukumomin Kebbi inji dan takarar PDP a Argungu Umar na Amore wadannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara a watan Satumba da ya kori ƙarar jam'iyyar PDP da nan takarar Atiku Abubakar da ke kalubalantar ayyana shugaba Buhari da hukumar zabe ta yi a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 hukuncin dai ya shammaci jama'a don ɗaukar matakin lokaci ɗaya ba tare da sake kiran zama ba da sauraron sabon mai da jawabi daga lauyoyi babban alƙalin kotun Muhammad Tanko ya jagoranci tawagar alƙalan bakwai wajen yanke hukuncin da sanar da cewa kotun za ta bayyana ranar da za ta faɗi dalilai Justice Tanko ya ce kotun ta yi mako biyu tana nazartar hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar kafin cimma matsayar sakataren walwala na APC Ibrahim Masari sai murna yake yi
alhamdulillah mukan ba abin da zamu gaya mu Allah sai mu ce mu Allah mun gode Allah mun gode ma judiciary din suka tabbatar ma da 'yan Najeriya abin da suka zaɓa wannan abu babu abin da zamu ce ɓangaren shari'a sai mu ce Allah mun gode maka ubangiji Allah ya taimake su
Atiku Abubakar ya ce ba zai daina hidima ga kasa ba kuma ba zai daina wannan gwagwarmayar da yake yi ba
ati amma ya ce kafai bai mutumin da ya gudu wajen shekara wajen wata 7 ai ya dawo Najeriya mana siyasa ake yi lokacin da bayan girma Muhammadu Buhari ya je kotu da aka shi zuwa ma kotun ji duk wanda ake yi da shi ake zuwa kotu ba ma kotun sai ka koma su da ba ta da gaskiya ka koma ka yi gudu hijira bai kuma sannan a can da suke tunanin cewa za ta yi siyasa wacce ta su
Ibrahim Masari mutum ba shi da ikon ya yi tafiya zauna a kasashen ketare na wani lokaci
wata bakwai kana son ka zama shugaban kasar Najeriya ka tafi kai wata bakwai baka Najeriya haba da Allah wannan ko ɗan jarida ku gaya musu gaskiya ku ba shara ba haka ake ba mu namu gwagwaban nan gogan kuma da yake shi ya san cewa dan Allah yake dan talakar Najeriya yake duk hayaniyar da ake kotu nan da shi ake zuwa har ranar da ake ba da hukuncin cewa jam'iyyar PDP aka ba gaskiya ba shi ba su apa ma na karka zauna wata
ba amma sai in baka manta ba 2007 da 2011 ai duk suna ma tare da shi shugaba Buhari shi Atiku Abubakar suna zuwa kotun tare ni na ganin su tare
da ban ne riki bazan dan baka magana shi yanzu in ma ya ji shugaban ya ji 2007 to me sai yanda bai ce ba
wato ba na abin da nake gaya ma da shi aka jaje wadannan tsawon kotun shi ma yana zuwa ya zauna da shi wata kila wannan karin abubuwa ne suka sauya
dan jarida wata 7 su an taba ranar Najeriya daga wata kafa yanzu shugaban kasa ne yake tafiya neman ma Najeriya abubuwan arziki amma da yake su yan jam'iyyar PDP ka ji wani ya fito yana maganganu cewa wai Buhari ya rina ma yan Najeriya hankali to shin da wanda ya tafi wata 7 yana neman yin shugabancin Najeriya amma ba Najeriya ya tafi wata 7 da wanda da ya tashi ma aka yi kuma ya je ne wakilci Najeriya to wane ne wanda ya ku zama cewa yana yi dan Najeriya wanda kuma ya yi abin da mutane yan Najeriya za su yafa mishi
ai masari ba za yi mamakin murna daga bangaren ka ba dan shari'a sai dai kuma wani zaben ko a ce in Allah ya kai mu 2023 kakakin kamfen na PDP Buba Galadima ya dade da ra'ayin shari'ar ba za ta ba PDP nasara ba da aka yi koma maganar kotu ta bayan rayuwa
na sha sharhi da kuma hangen nesa akan abin da zai auku a ƙarshen film din inda mutane suna hangen nesa za su lura cewa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ma dauki abin an riga an gama kuma an gama shi yasa ya dauki jirgin mu ya tafi sa kasashen waje hutun sati uku tabbacin cewa ya san abin da ake ci alƙalin sun gaya masa ba abin da zai faru inda ka lura duk wannan kai kawo da aka yi wa'annan alƙalai ba su faɗi sunayen suwaye za su zauna ba sai kawai aka ga waɗansu fuskoki daga alƙalan Supreme Court wanda ba shi ne bisa tsarin da aka saba ba tun fil azal aka kawo waɗansu aka tsora suka saurari rigingimin lauyoyi suka ce ku tsaya muna zuwa suka tafi cikin minti 30 suka dawo suka ce mun kori ƙara ba tare da sun bada hujja ba mu a yadda muka hange wannan abin ba da mu suke ba da Allah suke dan sun san cewa suna da soja suna da police suna da jami'an tsaro babu wani dan adam a Najeriya da zai iya musu komai ne wayanda nake tausayawa ƴan Najeriya domin sai sun yi kuka da hawaye a hannun wannan gwamnati dan a duk gwamnatin ba mai tausayawa ba wanda al'umma ta kasan nan take gaban shi sai abin da suka ga dama tunda sun riga sun take mu ƴan siyasa yanzu saura su ma alƙalan su jira nasu eh za su yi kuka da hawayen su amma mu mun bar case din mu a gaban Ubangiji kuma mun san ya isa zai iya yi tunda aka ce su kotun Allah ya isa ne to za su ga isar Allah a cikin abin da ake kai
amma injiniya Abubakar Galadima shi babban alkali Muhammad Tanko ya ce za a sanar da rana musamman inda za a zo a faɗi hujjoji dalla-dalla da suka sa aka kori wannan ƙarar da kuka shigar
ko ma me za su faɗa ai sun yi riga malam masallaci ga su bari mana sai sun kammala hujjojin za su zo su zauna su zayyana wa mutane amma tunda shi wancan mai gidan nasu ya nuna musu yana son a kori ƙarar kawai ya daina juyayin abin sun yi abin da yake so mu jira abin da Allah zai yi ai mun dai mun yi imani waɗansu daga cikin sun rantsa da Qur'ani waɗansu daga cikin sun rantsa da Bible akan za su yi gaskiya to babbar illa Nasiru da ake yake kasan nan shine su ne fa wakilan Allah yanzu a doran kasa dalili kaga kaman wasa ƴan sanda suka kama Muhammad Yusuf suka harbe shi a Maiduguri har yanzu yau shekara 10 ban fita daga cikin wannan bala'in ba kaman wasa aka soma kwacewa Fulani Shanu aka soma yiwa ƴaƴan su fyaɗe aka soma kashe su al'ummar Najeriya suna tafi suna cewa Fulani akewa yau da Shanu Fulani ya kare suka dauki AK-47 saboda haka waɗanda suka tara dukiyar jama'a suke sata dukiyar jama'a su sani cewa akwai ranar kindillanci
injiniya kana zargin ana sace dukiyar jama'a ne a wannan gwamnati wanda ma babban muradin ta shi ya ce
daraja kafi ne sani in mun kai karan mutane mun ce sun yi kaza a bincika mana ana bincike ne suna ga sun fi karfin kowa ba sun dau kansu sun kai matsayin Ubangiji to Allah yana nan yana kallon su
kotun ita ce a tsarin Najeriya hukuncin ta shikenan shine na karshe yanzu duk wanda zai wani abu sai dai ya jira zaben 2023 in Allah ya kai mu
ya jira sakayyar Ubangiji sai mantuwa Ubangiji yana nan yana jiran kowa a madakata
duk lokuta uku da shugaba Buhari kan halarci kotu tun farkon takararsa daga 2003 zuwa 2011 kafin Allah ya bashi nasara 2015 karkashin manyan alkalai irin su Justice Lawal Uwais da marigayi Idris Kutugi akan samu dogon muhawara kafin hukuncin karshe can kuma jihar Kebbi hukumar zaben jihar ce ta sanar da ABC mai mulki a jihar karkashin gwamna Atiku Bagudu a matsayin wacce ta lashe dukkan kujerun kananan hukumomin jihar shugaban hukumar zaben KSEC Aliyu Mera ya ce yan takarar APC suka lashe kananan hukumomin jihar 21 daga sakamakon zaben mazabu 223 Mera ya ce PDP da sauransu ba su babu kabin kirki a zaben ba nan take dan takarar PDP a Argungu Umar Na Amore ya ce a'a dan yana yi kirarin shi ya lashe zaben kuma yana ma cikin gado guri aka ce ai an gama
abin da ya faru ya zama kawaccin mutunci ne saboda ba zai yiwu a ce ana zaɓe ni dan takara nake na zo kada kura'a ta karfe 12:30 na rana wurin ina jin zan kada kura'a ne sai wani kane na ke kira na cewa ga hena an bar sakamakon zabe an bar sakamakon zabe lokacin da jama'a na cikin layin zabe an zalunci jama'a amma da an kace su hito da ma sun sani da ma rubuta sunayen mutane kawai suka yi su yi sanarwa sannan bayan mun kara zabe agent din mu suka zo a polling center babu ko wani returning officer kai in short dai hukumar zabe billahi la ilaha illa allah ba ta da sakamakon zaben abin da ya faru a kowace polling unit da ke nan argun gude ni inda na sani
wannan zaben an magudi ake kuma ba ai zaben bane gaba daya
ai Nasul ba ma ya wannan ma ya wuce magudi ba wai maganar magudi ai magudi ana yi ne a polling unit wannan ya wuce magudi ya za a ce ni dan takara na je kada kur'ata ni ina wurin zabe a ce ga hina ai sanarwa karfe 12 da rabi an fara zabe karfe 10 aka fara zabe ina kada kur'a Alhaji Nasul a ce an kara zabe kowane yau including waɗanda na rufar da nace ina ban kada kur'ata ai ba zabe na an kai ba kuma duk wanda ji hakiba ya san da wannan
idan da an baka dama ka an yi zaben nan me kike tsammani da zai faru
Alhaji Nasul muna da mazaba guda 11 a ji an dauka sahihin zaben da an kai na ci zabe a mazaba 7 yanzu haka result na nan babu kowane jami'in hukumar zabe babu kowane ya taja tai saboda sun fahimci cewa jam'iyyar APC ta hada
ba ma wani abun mamaki bane yadda jam'iyyar gwamna a kusan kowace jiha yake lashe dukkan kujeru in ka dai bai zakka sakataren labarun APC a Kebbi Sani Dododo ya ce sahihin zabe suka yi kuma ba su murde Umar na Amore ba
kuma zabe ta kai kaya babu lungu da sako da bata kai kayan kwade ba kuma duk kayan da aka dauka na masu muhimmanci da aka ce masu sassacin materials wajen daukar su da wajen tattara su a babban banki na kasa duk jami'u suna da wakilai da su ba a kai gaban su aka to ni ban gane wata dama da wani ke cewa wannan takara ba ko ce jami'a da jiwo da ba ba wajen da mata ba ba shine ni ban gane ba
to Alhaji Sani idan muka duba akwai wani tsohon gwamna da ya taba cewa yanda an kai mu ma hakanan mun kai wato mana yadda wasu jihohi suke lashe kujeru gaba daya in jinjiyar gwamna ke mulki a jihar su ma haka za su yi a jihar to shin jihar Kebbi haka kuka yi kuma saboda gwamna yana mulki ne kuka ce wannan zaben koko mai faru
wato akwai abubuwa da dama suka faru a jihar Kebbi nan sai in ka duba da zaka bi tarihi duk wani mutum wanda yake da muhimmanci wanda aka ce wannan siyasa ta jima ko ba ma'ana da pinshi na siyasa ya jima ko ba ta siyasa a jihar Kebbi yana cikin jam'iyyar AP na ne akwai da PDP ta ci zaɓe ta ci kansu doli wasu wurare a misali kama kama ko muke ta Kalgo kama ko muke ta Kangiwa a Rukungu da sauransu inda ba ya ana so ana to da za a bare ma kansila ci zaɓe in an ji ana so a yi wani abu da aka tabo jihar Kebbi ita zaɓe aka yi kuma sahihin zaɓe kuma jama'a suka zaɓa abin da su wannan shine gaskiya al'amari na zo
Alhaji Sani zaɓe kuka yi ba naɗi aka yi ba kenan
mu ai da kabi da tsawon mutum kwanaki da yanda ina muka yi tsawon mai lano ma'ana mu zo tsawon wani sunaye mu zuka hukumar zaɓe ta sai to rana guda ta fasara ba a koce aka ce kuɗi abba amma ba wata ruwa da a cikin jihar Kebbi a dukkan mazaɓen da guda 225 inda ba a koya kwatar da zaɓe a jihar Kebbi ba babu ita
tsakanin ɗayan biyu ko a yi zaɓe ne dama ko a yi naɗi da sunan zaɓen yaushe za a sake samun irin matakin tsohon shugaba Jonathan a 2015 da ya amince da kaye kuma ya kauce zuwa kotu Ba sauraro duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da sauran kafafen labaru abokan hulɗar muryar Amurka da kan sa wannan shiri. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A Najeriya idan ana batun albarkatun man fetur a kosu da kuma samar da su an fi karkata ne zuwa kudancin kasar sai dai a yanzu labarin ya canza domin kuwa ita ma shehar arewacin kasar ta shiga sahun wuraren da Allah ya albarkace ta da samun albarkatun man fetur din bincike ya nuna shekara ta 1952 turawan mulkin mallaka sun ba da rahoton cewa akwai albarkatun man fetur a kwance a hanyar da ake kira Benue Tara wanda ya kai zuwa tafkin Chadi sannan kuma a shekarar 1978 gwamnatin wancan zamani sai ta kirkiro da wata hukumar da za ta rinka sa ido da ke karkashin hukumar NNPC da zumar fadada ayyukan tono albarkatun man fetur a duk wuraren da ake tsammanin akwai albarkatun man fetur a Jibge don zaburar da kamfanoni su dukufa wajen nema da kuma tono albarkatun man fetur da zai sa a samu karuwar albarkatun man fetur din a Najeriya wannan yunkuri ya kai ga an ba da kwangilar tono albarkatun man fetur ma kamfanoni guda uku da suka hada da Chevron da kamfanin Shell sai kuma kamfanin Sinapco a shekarar 1993 sai dai aikin haƙo man ya haɗu da rashin amincewar shugaban ƙasa na farar hula na wancan zamani. Alhaji Salisu Ibrahim Musa Matori, sanata a wancan zamani da ke wakiltar Cera Bauchi ta Kudu, ya jagoranci fafutukar tabbatar da an dawo da ci gaba da aikin haƙar albarkatun man fetur ɗin. Ya yi bayanin dalilinsu na yin hakan. Sanarwar da hukumar NNPC ta yi kwanakin baya game da bayyanar iskar gas da kuma danyen man fetur a karamar hukumar alkaleri da ke jihar Bauchi. Dan majalisar dokokin jihar Bauchi da ke wakiltar wurin da aka gano albarkatun man fetur din, Honorable Yusuf Muhammad Bako, ya yi bayanin yadda wurin yake.
Wannan mai haƙansa da aka yi 200-100 wanda aka haƙa an haƙe shi ne a mazabata wanda nake wakilta. Wadda kuma tabbas naje campaign waɗannan ƙauyuka din, to kuma ƙauyukan nan suna cikin yankin gunduman mai Madine a mazabar hakimin ƙasar Fali a ƙaramar hukumar alƙalari a jihar Bauchi. Ƙauyukan kuma da suke kiwaye da gurin mai nan wadda naje na roki alfurman waɗannan al'umman gurin shine Barumbu, inda kuma suke kiwaye da waɗannan rijiyoyi da aka haƙa, wadda sakamakon haka ma har an compensating din su kuɗaɗen gonakin su da gwamnati ta karɓa domin neman mayin nan, wadda ya sa basu noma gurin ba. Shine akwai gabcari, akwai burari, akwai gajangi, akwai sabuwar Kaduna, akwai papa. Waɗannan guri su ne aka samu mayi, kuma duka suna yankin gunduman mai Madine. Rijiya wadda tabbas mun je gani ga ido, yanzu an haƙi guda biyu nan an samu iskar gas da kuma gurɓataccen mai, wato crude oil kenan wanda ake kira da turanci. Rijiya da aka fara samu tun lokacin Abacha, domin na wakilci waɗannan kusan waɗannan makwabtan wannan guraren a ƙaramar hukuma a matsayina na councilor lokacin Abacha. Abacha ya fara haƙan wannan man fetur ɗin, tabbas ya tabbata a lokacin an samu rijiya daya. Amma da zaran Obasanjo saboda siyasa, bambancin siyasa na yankin kudu da yankin arewa, a idonmu ake wucewa da trailolin siminti, aka bisewo ne wannan rami din da aka samu, simintin ba a kunce shi ma buhun ake jefawa. To Allah cikin yaddansa da Allah ya kawo na Janar Muhammadu Buhari, sai ya sake dawowa da wannan hakan man fetur din. Yanzu an samu rijiya biyu wanda Obasanjo kuma ya kulle daman an tone ta, an samu explosion kawai za a yi, kaga ya zama uku insha Allah.
Wani mai sarautar gargajiya da ke yankin, Alhaji Abdulkadir Ibrahim Cika Soran Bauchi, yayi karin haske dangane da bayyanar iskar gas da kuma danyen man fetur din a karamar hukumar alkaleri, kamar yadda hukumar NNPC din ta bayyana.
To alhamdulillah, kamar yadda Allah cikin ikonsa ya kawo mana wannan arziki, ya bayyana a wannan lokaci wanda tun shekaru aru ake ta bincike a waɗannan wuraren da kuma arewacin Najeriya da wasu wurare duka. Allah ya sa a wannan zamanin Allah ya kawo mana samun wannan arzikin danyen mai da iskar gas. To muna sa ran alkhairai da dama wanda za su biyo baya. Wannan inda aka samu wannan arzikin man nan karamar hukumar alkaleri ce a kuma jihar Bauchi. To wannan ba karamin alkhairi bane ba. Za mu buƙaci mutanenmu su ƙara natsuwa, su kimtsu a bada gwamnati haɗin kai yadda za ta bunƙasa waɗannan ayyukan a haƙo wannan arzikin.
Gwamnan jihar Bauchi, Bala Muhammad Kauran Bauchi, a lokacin da mai martaba sarkin Gombe ya kawo masa ziyara kwanakin baya, ya buƙace shi da shi da mai martaba sarkin Bauchi da su tabbatar ba a sami tada jijiyar wuya ba tsakanin al'ummomin da ke makwabtaka da wurin da albarkatun man fetur din ya bayyana. Kashe na ji ta bakin mutane mazauna yankin da albarkatun man fetur din ya bullo ga abin da suke cewa da
buƙatu. Bismillahi Rahmanir Rahim. Sunana Alhaji Dauda Muhammad. Alhamdulillah
idan mazaunin ina ne.
Ni mazaunin mai yari ne. Kusa da mai yari da ke aikin mai din nan. Mun kuma gode wa Allah da ya kawo mu wannan lokacin da aka tada aikin mai din nan. Muna godiya wa Allah. Muna gode wa Allah da Allah ya kawo mu wannan lokaci. Alhamdulillah muna murna da wannan abubuwan da Allah ya sa za ya lokacin mu. Muna godan kikira mana makarantun mu a dan habakar da makarantar boko ina Allah mu wasu a gina mana makarantar boko a ƙauyen namu na mai
Mai Madi Ward. Sunana Abdul Malik Muhammad Mai Madi, dan buran din Mai Madi kuma tsohon kansila na Mai Madi Ward.
To shi kana mazaunin wajen da ake barin ta wannan
ne? A yankin da ake hako mai din kusan yankin gundumun mu ne.
To me za ka ce daga dangane?
Alhamdulillah dangane da wannan aikin muka mun ga ci gaba. Haga Allah kuma kaman hanya da kuka biyo din nan da ba sa gida aka tura ba, kuma kaga bin ku dai ina ganin an gyara hanyoyi, inda dai muke damuwoyi, damuwan ruwa, asibiti, makaranta, hanya ne kun yi kun gani. Lalle mun ga dai an tura gida ta tura, amma da akwai sauran aiki.
Luha Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
VOA Africa kuke saurara.